rana muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Danol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan ta'azzarar hare-haren yan bindiga a gabashin jihar Sokoto shin wani mataki kwamitin majalisar wakilai ke ciki kan binciken kuɗi da kaddarorin gwamnati da aka karbo daga barayin biro a Adamawa ma yan sanda sun ce sun tarwatsa gungun masu satar mutane karshe dai an yi nasarar ceto mutum biyu da aka sace akan iyakar Najeriya da jamhuriyar Niger yau juma'a kamar yadda aka saba Aisha Mu'azu za ta kawo mana shirin yanayi da muhalli da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Jami'ai a kasar Mali sun ce an sako shugaban rukun ƙwarya na kasar da Prime Minister sa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji sojojin sun kama shugaban rukun ƙwarya Ba Indaw da Prime Minister sa Muktar On a ranar Litinin din da ta gabata a babban birnin kasar Bamako wanda ya haifar da wani sabon rikicin siyasa a kasar da ke yankin Afirka ta yamma mai fama da rikici. Mataimakin shugaban kasar Kanal Asimi Gota ya karbi ragamar mulki abinda ake ganin juyin mulki na biyu da sojoji suka yi a Mali cikin watanni 9. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito babban hadimin Gota Babu Sise yana cewa an shirya sakin Indo da One kuma jami'ai sun ce ba su da wata tuhuma a kansu. Yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin kasar Australia ta shiga dokar kullen mako guda daga jiya Alhamis yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19 an ba da umarnin matakin kullen ne bayan da hukumomin lafiya suka tabbatar da samun sabbin waɗanda suka kamu 12 a birnin Melbourne abinda ya sa gaba ɗaya adadin waɗanda suka kamu da cutar a babban birnin jihar zuwa 26 makaddashin shugaban jihar James Malino ya faɗa manema labarai a birnin na Melbourne cewa an sake samun barkewar cutar ta corona ne sakamakon bullar wani nau'in cutar da ke saurin yaduwa fiye da yadda aka taba gani a yankin ana alakanta sabbin waɗanda suka kamu da cutar da wani matafiyi da ya je ƙetare ya kamu da cutar irin nau'in da aka fara ganowa a India bayan wani lokaci da ya killace kansa na dole a otal labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa harhara ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi yayin da ta jaddada cewa harharar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Bachelet ta yi waɗannan kalaman ne a lokacin da take jawabi a wani zama na musamman na hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ƙungiyar ƙasashen musulmi ta buƙaci a yi da nufin neman a ƙaddamar da binciken ƙasa da ƙasa akan batutuwan haƙƙoƙin bil'adama a Isra'ila da Gaza da kuma yammacin kogin Jordan. A jawabin da ta yi daga ofishinta da ke Geneva, Bachelet ta tattauna akan batun rikicin da aka kwashe kwana 11 ana yi wanda daga ƙarshe aka cimma tsagaita wuta a makon da ya gabata. Shugabannin siyasa a Somalia sun amince jiya Alhamis kan tsarin zaben kasar da aka jinkirta yin sa da ya dade wanda ake fatan zai iya kawar da rikici da ka iya ingiza kasar da ke fama da shi ta yankin Afirka zuwa tashin hankali na siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Muhammad Hussein Rob da shugabannin yankin jihohi biyar suka rattaba wa hannu ta shimfiɗa ta hanyar zaben yan majalisar dokokin kasar da za a fara cikin kwanaki 60 da yake jawabi yayin bikin sanya hannu. Wanda aka shafa kwanaki hudu ana tattaunawa a Mogadishu, Robel ya ce gwamnatinsa ta sha alwashin aiwatar da yarjejeniyar. Robel ya ce gwamnatinsa tana sake tabbatarwa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma mutanen Somalia cewa gwamnatinsa za ta gudanar da sahihin zaɓe kai tsaye kamar yadda wannan yarjejeniya ta tanada. Ya kuma ƙara da cewa tabbas dukkanmu muna da alhakin tabbatar da mata sun samu kashi 30% na mukamai. Amurka za ta bayyana rahoton sabon zurfaffen bincike da manyan hukumomin leƙen asirinta suke yi na asalin annobar coronavirus da ta kashe mutum miliyan ɗaya a sassan duniya. Kafin ya shiga jirgin Air Force inda zai kai ziyara garin Cleveland na jihar Ohio jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya faɗa wa manema labarai cewa zai bayyana sakamakon binciken na kwanaki 90 ga jama'a, sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba. Biden ya ba da umarnin yin sabon binciken a ranar Laraba da ta gabata, yayin da ake ci gaba da yaɗa jita-jita cewa mai yiwuwa cutar COVID-19 ta fito ne daga ɗakin gwaje-gwaje na ƙasar China, yayin da Amurka ta yi alkawarin ƙara samar da kayayyakin aiki ciki har da ɗakunan gwaje-gwaje na ƙasar.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hare-haren 'yan bindiga sun hana mutane sakat a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya, da hakan ya hada da kisa da sace mutane. Wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana wannan rahoto da ke bayyana ta'azzarar fitinar a gabashin jihar Sokoto.
Ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa a arewacin Najeriya, inda a gabashin Sokoto ma ake ta samun waɗannan matsalolin. Bayan harin da 'yan bindiga suka kai a garin Gandi a yankin Raba farkon wannan mako, sun sake kai wani hari bayan kwana biyu a yankin, sai dai harin na biyu bai zo musu da dadi ba. Shugaban karamar hukumar mulkin Raba, Yahaya Abdullahi Gandi, ya ce ko da 'yan bindigar suka kawo harin na biyu, gwamnan Sokoto na kan hanyar sa ta zuwa garin domin jajantawa jama'a akan harin farko da aka kai a yankin.
Security da ake tare da su nan dai suka gargade su suka shiga daji aka bi su can aka dai yi musu abin da aka yi musu. Don wannan gaskiya security sun yi kokari sun fatattake su sosai. So su ma security abin da suka ce ana halbin su suna duka suna shekawa da gudu, wani kuma ko an halbe wani sai wasu su to haka nan dai suke ta tafiya da mutanen da bindigogi balle a ba da evidence. Amma dai an ce ai masu sanna da shanun da suka kama kuma suka dawo aka dawo da su ga masu su.
Bayan wannan ziyarar ne gwamnatin ta fitar da wata sanarwa mai nuna shirinta na sake fasalin ayyukan 'yan banga domin su riƙa taimakawa jami'an tsaro. Masu fashin baki a kan lamuran yau da kullun irin Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa tuni ya dace a ƙarfafawa 'yan banga don su riƙa taimakawa sha'anin tsaro.
Dama tun inda muka fito tun Bature bai zo ba, su ne haƙƙin kare gari ya rataya a kansu. Kuma in ka duba ga tarihi ma na kwana-kwanan nan, ai da 'yan banga din aka fara fuskantar 'yan Boko Haram a ƙasar Borno. Abu ɗaya ne babban abin da ake gudu da 'yan banga shi ne suna wuce gona da iri. Ya kamata na ɗaya dai a hukuma ta yi rijistan su. Na biyu a samu abin da aka ba su. Su a ba su horo da kuma nuna musu cewa duk abin da ya fi ƙarfinsu su yi aiki da jami'an tsaro.
A yankin Gwaran Yoma da ke gabashin Sokoto, wasu matafiya ne suka tsallake rijiya daga baya lokacin da 'yan bindiga suka tare motar su a kan hanya. Na zanta da direban motar wanda ya shaida min yadda lamarin ya wakana.
A fito daga Sokoto za mu tafi Gwaran ina zuwa kwana Tanjiru a sene daidai da an tare hanya barayi sun tare hanya suna sai kan titi sai guda biyu suka taso suka tare ne gaba kamin iso to sai na ɗauki ƙafa nan dai shiga gungumin ba na tsaya haka wannan na gehen da ya taso shi ya zo sai ya harba ni baya da ya harba dai Allah ya sauƙaƙa al'amarin to bai dai kashe ni ba amma dai albarushi ya shiga da ni da wanda yake gehe na kowanne albarushi ya shiga gare shi amma dai Allah ya sauƙaƙa al'amarin. Ramunan yanzu asibiti an zo an cire albarushi din kuma tabbasu da dama. Amma dai jami'an tsaro sun iya nasu kokari kuma Allah ya ba su nasara sun kashe barawo ɗaya daga ciki. Akwai ɗayan da suka zo suka wa dukan siya yana nan asibiti shi ma dai da sauki.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jiha akan wannan batun sai dai kawo zuwa haɗa wannan rahoto ban samu jin ta bakin ta ba. Ayyukan ta'addanci yana ci gaba da addabar jama'a inda ake ta samun asarar dukiyoyi har ma da rayukan jama'a. Muhammad Nasir, Murid Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya da ke binciken kuɗi da ƙaddarori da aka ƙwato daga masu almundahana ya nemi ƙarin wa'adi na mako uku don kammala binciken da suke gudanarwa. Ɗan kwamitin, Injiniya Muhammad Ali Wudil, ya yi wa Muryar Amurka ƙarin bayani kan aikin kwamitin.
to makasudin dai wannan committee da aka yi shine akwai dan majalisa da ya kawo kudiri cewa a binciki wannan kadara da kudade da aka karba tun daga 2002 zuwa kusan 2019 wannan kudi ya aka yi da su nawa ne kadara guda nawa ce gidaje da motoci da hotel da jirgin ruwa da sauransu
to jirgin sama
da jirgin sama to guda nawa ne kuma ya aka yi da su suna nan in suna nan wannan committee zai diddigin ya za a yi da su idan kudade ne kudade nawa ne aka karbo da na kasashen waje da na Najeriya kai da ma na individual mutane da aka karba an ba su to in kuma na Najeriya ne kamar yanda shugaban kasa ya kawo mana cewa za a sa wannan kudin da aka karbo a cikin kafasufin kudi ya zama irin revenue na kudaden da suka shigo a amfani da budget to duka an sa su in ba a sa su ba to suna hannunwa ko ko wane ne ya sama da fadi ko ya dauka ko ya amfani da shi kuma wacce doka ko wacce dama ya samu ya amfani da wannan kudin in babu to za mu koma wannan committee mu kai report ko da akwai ko mun same su ko ba mu samu ba za mu kai report ga majalisa cewa ga abubuwan da muka gano kudin da aka karba a hannun yan Najeriya da ma wanda kudin Najeriya ne ko kadarin Najeriya ce aka yi amfani da kudin Najeriya aka saya don mu tabbatar cewa an bi diddigin su kuma an dawo da su kuma an hukunta wanda suka yi sama da fadi ko suka yi amfani da kudaden nan babu izini
to har yanzu akwai hukumomi da yawa alal misali hukumar Nimasa da aka ce kuna neman kusan kudi naira trillion wajen 5 daga wajen su to har yanzu ba ku gayyato su ba su yaushe za ku gayyace su
a kamar yanda yau kika gani kan a tashi an ce lalle shugaban bankin Najeriya CBN yazo kin gani kina gani shugaban ICPC yazo kina ganin shugaban ICRC to zaki ga wannan abun ba magana ce ta dan arewa ko ba dan arewa ba wannan waye yake kan mukamin idan misali accountant general na Najeriya dan arewa ne in ma dan kudi ne to ba wai shi mutum a office din ka gayyata
to yanzu wayannan kudade da aka kwato sun hada hadda na marigayi shugaban kasa Sani Abacha da na sauran mutane kenan
eto shi mandate da aka ba wannan committee shine daga 2002 idan akwai kadarori ko kudi na lokacin Sani Abacha da aka karbo su a wannan lokacin to suna ciki wanda na san ai wasu daga ciki da ake cewa an karbo na Sani Abacha an karbo su ne a wannan dan tsakanin
dan kwamitin binciken kudi da kaddarori da aka kwato daga barayin biro na majalisar wakilan Najeriya injiniya Muhammad Aliu Dil kenan muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi na yau Juma'a Haji babbar rana rundunar yan sanda a Adamawa ta bada labarin rutsawa da tace ta yi da gungun barayin mutane da sauran miyagun laifuka wakilin mu Ayola Salisu Garba ya aika mana da wannan rahoton
rundunar yan sandan jihar Adamawar ta yi nasarar tarwatsa mafakar masu garkuwa da mutane a jihar garwaye da masu satan shanu kimanin 51 wannan nasarar ce ma ta sa su taron manema labarai domin nuna wa duniya irin nasarar da rundunar ta yi hakan ta sanya wasu daga cikin masu garkuwa da mutane a jihar suka miko kansu da makamansu domin a cewar su ba zai kuma haifar musu ga da mai ido ba
na kawo kaina ne da ina aikin mara kyau ne shine na tuba na ga abun ko na dawo ina sata dalili abun da sa na tafi Kamaru ne ina kiwo sai aka karbe min shanu na a Kamaru to dalili ta ni ma san abun ya bani haushi ya sa ni mana ce wannan
ina kiwo ban taba taban kayan kowa ba dalili haka ina kiwo ranan zamu dawo anan a Adamawa duka dai a cikin kwanakin ina haushewa nan ma na hadu da barayi duka kana min yara a cikin makiyaya na sake na biya su kudi ni ma shine na yanke shawara ni ma sai ne ne su ban san su ban taba ganin su ba ma daga nan na shiga cikin na ara sai na gaba da amfani ni ba sai na dawo ga shanu na gara in dawo ni ma wanke kana zauna kamar inda kowa zauna
a nashi bangaren masu zatan shanun shi kuwa ce waye dalilin da yasa cikin wannan aikin sakamakon mu'amala da suke yi da masu zatan shanun wanda kuwa rundunar yan sanda suke nasarar cafke su
abin da yasa na shiga wannan haraka mutane wanda suke yin haraka suna ci muna tuwa abin ni shiga da mu zamu yi kiyon shanun ba abin da ba za su yi dan ka ce mun har mu dauke
shi ma nashi bangaren commissioner yan sandan jihar Adamawa Aliyu Adamu Alhaji ce mana yayi irin wannan nasara dai da suka yi sai dai su gode wa Allah subhanahu wata'ala nan take na jefa masa tambaya kan cewar ko su wane ne da su wane ne aka kama kuma ya za a yi da waɗanda suka riga suka miko kansu
akwai masu gautuwa da mutane akwai am robbers akwai masu yan fashi da makami akwai masu satan shanu mutane magana masu tuban nan jihohi da dama muna ganin suna yi sannan kuma suna ba mu yan sanda matukan kadin kai inda za mu je mu samu sauran da suka iso su tuba a kashin gaskiya idan yau aka samu mutum 10 suka ce sun tuba ai an samu sauki fatan kowa ne wannan musifa da muke ciki a samu walwala mai amfani a samu security da wanduwa tsakanin al'umma kowa ya bacci idanunsa a rufe ba tare da wanta shi hankali ba to wannan shine makasudin karban wanda suka zo don ra'ayin kansu suka ce sun gaji da wannan aikaika da suke sun tuba suna so su dawo cikin al'umma su zama mutane da gari
to sai mu ce Allah ubangi subhanahu wataala ya kare mu lamarin dai ya ta'azzara Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
ku biyo mu zuwa kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger inda aka samu nasarar ceto mutum biyu da aka sace a garin Araba dake yankin Ilela na jihar Sokoto dake makautaka da birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani
akan iyakar Niger da Najeriya an sako mutanen nan guda biyu da masu garkuwa da mutane suka arce da su a makon jiya a garin Araba dake kilomita 2 kawai da birnin Kwanni wannan ko ya biyo bayan an biya kudaden fansa na naira sama da miliyan 5 kamar yanda wani mazaunin Araba dake cikin karamar hukumar mulkin Ilela na sake muryar sa saboda dalilai na tsaro ya mini karin bayani wannan lamarin na garkuwa da mutane da ya tsaya a can kan iyaka a cikin Najeriya na sawar hukumomin jamhuriyar Niger kara karfa tsaro a wannan yankin inda ba dare ba rana rundunar yan sandar tafi da gidanka ke sintiri a cikin karkara a kowane lokaci domin tunatar da dukkan mai wata mummunar manufa da ya shiga taitayensa ko su yi kulikulin kubura da shi kasancewa ana zargin makiyaya kuma wata kabila a Najeriya da aikata wannan miyagun ayyukan kuma suna kai komo a iyakokin Niger Najeriya shi yasa na tambayi Ahmadu Halilu Taro shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar makiyaya ta jamhuriyar Niger Rupen Marobe ko ya suka ji da wannan zargin da ake wa makiyaya a makwabtan Niger da garkuwa da mutanen
babe da kagai na rashin tsaro babe ne wanda yau ya ci ma kowa tuwa ƙwarya amma ina son ka gane wanda makiyayi wanda aka ce makiyayi mutum ne wanda ya rike da sandar shi bayan dabbobin shi menene babban gurin shi yaga inda dabbobi suka ci abinci inda suka sha ruwa inda suka kwana ya tashi lahiya shine gurin shi shine makiyayi amma wani abubuwa can da wanda za a shiga kaga makiyayi da wani abu can wanda ba sandar shi ba ko wani takobin shi wannan ya hita zaman makiyayi ma kaga mutum dauke da bindiga wannan kuma wani abu ne daban tunda makiyayi tun fil azal abinda mun ka sani tsare yake da dabbobin shi dangance da irin yanda yake son su bunƙasa don ya ci umarnin su to shi yau halin da muke ciki muna addu'a Allah ubangiji sarkin sarauta don in ka diba ba wanda ya huta makiyayi an zo an doke shi an amshi dabbobin shi makiyayi an kori dabbobin shi shi dai in an ce maka wanga mutum wata hanya shike doke wadda ba irin wagga ba ta shahi kiyo to wani abu ne daban amma kiyo abinda a gurin makiyayi ya ine lahiya ya kwana lahiya tunda in ka dibi makiyayi kamar yanzu mai kudi na wanda zai zuwa banki ya bude account ya sa kudaden shi da yawa ya san kudin shi ana mishi tsaron su banki in ya tashi ya zo ya debo ya kashe abun shi shi ko makiyayi duk account din shi gaban shi na yake kenan baya fata wani abu wanda zai kawo tashi hankali ya zo don ya san shi zai asara wace hanya za mu bi kiyon mu na zarga zarga
tsakanin
Niger da Najeriya kuma tsakanin Niger da Niger nan bakin iyaka ya zamanto vraiment ana hannu da hannu ana zaman lahiya kowane zai je yayi tashi sana'a manomi zai yi noman shi a hankali makiyayi zaka bar manomi yayi abun shi yanda ya kamata manomi kai ma zaka bi hanyar da zaka kiyon dabbobin ka a cikin doka ka zamna lahiya kuma komi naka ya bunƙasa makiyayi komi nashi ya bunƙasa manomi haka mahukuntan mu su kuma suna ki kiyon yanda abubuwan ke tahiya don saboda a zamna lahiya don shi an ce zama lahiya ya zama dan sarki kuma shine gurin shugabannin mu yau in ka diba duka shugabannin mu na kasashen mu wanda duka ji yana magana zaman lahiya yake nema
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Barshe sabo mu muka ce gwamnati
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga ofishin sashin Hausa na muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga wannan sako daga Washington.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba kar mu bi yan shaye-shaye shan kodin sace-sace muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara
hakikanin gaskiya a badaukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma ba daga bana yazo haka nan ba san inda ya fito
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talakan da suke ko watarin sai sun zo sun sa su woho
menene woho
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a buranenmu ku kasance da sabon shirin rayuwar birni
tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin ka ma zaka koshi kenan ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan
birni magamar sarakuna masu hannu da shuni da talakawa
ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa da kansa daidai lokacin da ya ga dama yanzu yanda ake dai na dan samu dan wani kudi nan daga bayan nan na dan sai da ina dan sai da kayan wuta haka
don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Salisu Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku
madalla Yanzu zan koma gefe guda don Aisha Mu'azu ta shigo da shirin yanayi da muhalli.
Mai sauraro barka da wannan hantsi. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni. Aisha Mu'azu. Bayan wani nazari mai tsawo da aka gudanar a game da yadda ake kona itatuwa a kasashen nahiyar Afirka musamman ma a Najeriya, tsangayar nazarin kimiyyar ƙasa na Jami'ar Bayero tare da haɗin gwiwar Jami'ar Bath da ke ƙasar Ingila ta gudanar da wani taro ƙarƙashin asusun Global Challenge Research Fund mai taken hanyoyin samar da makamashi don ci gaban Najeriya. Professor Adamu Idris Tanko, masani kuma malami a tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa a Jami'ar ta Bayero dake Kano, shi ya jagoranci wannan bincike.
Dalilin da ya sa muka ce to ya kamata mu taru mu yi wannan bincike mu samu mu shiga wannan hadaka da mu da wannan jami'a da zama cewa mun kuma ganin cewa Najeriya babbar ƙasa ce mai arziki mai wadata da ya kamata a ce harkar makamashi ba harka ne da aka dauke shi da sauki ba amma duk da haka sai muka ga cewa Najeriya gaskiya kamar ana yunwar makamashi, babu yanayi da aka samar na cewa harkar makamashi ya zama cewa wani abu ne da muka wuce bayan shekaru masu yawa. To wannan shine za mu ka shiga cikin wannan hadaka da mu da wannan jami'a dake Ingila na yadda za mu fuskanci wannan matsala, me da me da muke da shi yanzu da muke ni amfani, menene kuma ya kamata idan ka duba kasashe da duniya sun kauce wa yadda ake bada wutar lantarki kamar a wannan zamani namu. Za ga ana amfani da hasken rana, ana amfani da iska, wato idan aka kula za ga har bola wannan da ake ganin cewa tana da wani nau'i wanda mutane suke gukiya mata, amma za ga ana samu makamashi ciki sai kai mun dumo inda muna da su ga kuma jama'a. To mu me yasa mu a wannan yanki namu na duniya muka zama cewa muna samun kuma baya?
To professor, me kuka gano a game da wannan bincike da kuka gudanar?
Wannan kasa ta mu Allah ya albarkace mu da duk yanayi da zamu ce mun samar da makamashi, kuma akwai hukumomi a kasar nan da aka dora musu nauyin yadda za su fitar da shi. Ya kamata a ce mun hada gwiwa da su, da mu da muke jami'o'i da yan kasuwa da sauran jama'ar gari da su hukumomi na kasar nan, a ce mun yi wani hoɓɓasa da zamu fito da wani yanayi da zamu canza alƙiblan bada saman makamashi a wannan kasa. Wani abin da muka gano kenan, kuma shine dalilin da yasa yau muka hadu muka kira duka wadannan mutane. Ba makamashi guda ɗaya bane, kamar da nuna miki cewa kaga akwai hasken rana, akwai iska, bola a hada gwalan nan da kike gani da ya zama cewa abun kyama ne duka akwai su, kuma kowane yanki mun duba mun ga akwai wanda ya fi dacewa da shi. Ba abu guda ɗaya za mu ce mun ɗauka kasar nan gaba ɗaya a yi amfani da shi, a'a, inda za mu fasa kanmu yanki yanki, wani lokacin garuruwa, wani lokacin ƙauyuka, ya zama cewa mun ba su tagomashi yadda za su iya gudanar da wannan, sai ga mun cira daga inda
Umhultum Muhammad jami'a ce a tsangayar kimiyyar muhalli na jami'ar ta Bayero, kuma ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan bincike a tsakanin jihohin Kano da Jigawa. Ta yi bayani akan binciken nasu.
Da ni da ruwata Halima mu ne muka kalli Kano da Jigawa don mu gane menene ake amfani da shi, da ana zancen renewables ɗin nan kamar su solar ɗin nan da ake amfani da shi. Mu muka yi covering Kano da Jigawa. To a binciken da muka yi in ana zancen renewables ɗin nan zaki ga an fi amfani da solar energy gaskiya, shi aka fi ba ƙarfi kamar wurin ganin haske da su fanka da su charging waya da sauransu. Sannan kuma akwai tsirarin wurare da suke amfani da wanda suke ce ma solar thermal, shi ne kamar wanda ake amfani da shi a girki da shi. Sannan kuma akwai biogas kamar wanda ake amfani da ragowar kamar soto wasu masara, ana iya samun bayo ganda gare shi ma din ana amfani da shi a nan tsakanin kamar su Kano da Jigawa.
To sai Muhammad Indanusa Usman wanda da mai da hankali a jihar Neja ya bayyana muhimmiyar rawar da waɗanda aka wakilta domin aiki da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa wajen tabbatar da dorewar samar da makamashin sola.
Mun gano cewa inda ana so samun sola bai ci gaba, su NGOs din, su mutanen da aka wakila akan NGO, to su kadai ne za su iya magana da gwamnati su tsara civil service ko kuma su tsara mutane a dan encouraging din su. Hanyar da ya kamata a bi shine su wanda suke aiki a gwamnati a bangaren energy, to shi ya kamata su yi magana da NGOs, su NGOs kuma sai su danyi yanda za su yi da gwamnati so that gwamnati shi kuma ya dan kara yanda za a sa mutane su dan samu ilimi akan sula.
Mai sauraro, a nan za mu yi sallama a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Baraka Bashir da ta zanta da waɗanda kuka ji muryoyinsu, Farfesa Adamu Idris Tanko, Umhultum Muhammad, Muhammad Indanusa Usman. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ne lafiya.
Da yawan barna ba kariya.
arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan cewa ni farao ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sayi har labaru.
Arewa lumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa, sai can da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya da Niger, abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ne nake cewa mu zama lafiya.